suna Faruk Ahmed, kuma ni ne shugaban ma'aikatan dokokin man fetur ta kasa. To abin ya faru, muna da labari cewa akwai matsaloli akan wani mai da ya shigo kasa. To da muka ji labari, sai muka ce a kafin mu yi magana a gaya ma jama'a kada a tada hankali, ba sai mun bincika mun gano shin gaskiyan abin. To da muka duba sai muka ce akwai wasu irin ƴan sinadarin da ake sa cikin man fetur. To shi ne muka duba muka gani cewa akwai wani da aka saka wanda bai kamata a sa, saboda dama ba mu neman shi. Don kamar a ce ka je ka sayi kwalbar ruwa ne, kace zaka duba ko tana da kalanzir ko wanda bude ko kwalba ka bude ga. Ba haka, don ka je sayi ruwa ka san zaka sayi. To wannan ma da aka kawo fetur din mun dauka kamar tsaye da ake kawo shi, to ashe waɗannan suka kawo shi sun dan ƙara wannan harsin a ciki wanda kuma ya ɗan yawa. To da muka ji labari sai muka ce to dukkan jiragen ruwan da suka shigo a tsaida su wanda ya zo daga wannan kamfani, sannan kuma duk wanda aka sa cikin depo da ake aje mai a Lagos da Calabar da Port Harcourt kada a fitar da shi cikin motoci a bar a aje shi. Amma kafin ma mu yi wannan ya ɗan fito kaɗan, to wanda suka fito din suka shiga gidan mai, muka gira masu man muka ce ga Allah ka sai na sayarwa, saboda akwai wani ɗan gurɓataccen da aka sa. Baya da yawa, amma tunda ya riga ya shigo kasuwa to tun dai shi ne ya zama matsala. To abinda muka yi ta ɗaukan matakai mu tabbatar da cewa jiragen ruwa suka zo an tsaida su. Kamar jiragen ruwa guda hudu ne sun fi haka, amma dai guda hudu ne suka riga suka shigo kafin a tsaida su. To muka tsaida su muka ce to su ma to akwai cikin waɗannan ma akwai wanda aka maida, aka ce ba kada su saukar da masu koma da shi. To wanda suka saukar din ne shi ne kalilan da ya shigo cikin kasuwa, shi ne ya samu samun matsala. Amma duk da wannan matsalan ba wai ko ina ba ne, mutane su kwantar da hankalinsu, don yawancin man da ke ciki mai da kwari ne, kuma duk gidajen man da suka aka ga ba sa sai da mai ba wai don suna da gurɓatacce ba ne, amma saboda mun ce a'a kada a kawo sai wanda ke da kyau. To da suka sai da man da suke da shi suna jiran sai mota sun zo daga Lagos, saboda daga Ikuzuwa nan wajen kwana uku kwana hudu mota kai kafin ta taho, saboda shi ne aka samu wannan kan matsalan na cewa da dan rashin mai, sannan kuma mutane sun tada hankalinsu. To shi ne sakuwa na sauri ya ce ka mota shi, amma ya kamata ya kwantar da hankali, saboda akwai mai kamfani NNPC sun tashi tsaye suna ta shigowa da mai a cikin jirage na kwari, kuma ana shigowa motoci kuma mota mutanenmu na masu manyan motoci suna ɗauka suna kawo arewa su da sauran jihohin ƙasar nan. To ton kamar kowane jirgi yana ɗaukan ton 30,000, to kuma a ce cikin jirgi guda da ke 30,000 kila a ce misali 3,000 ne yake gurɓatacce. To ai tun da 3,000 ɗin ne ai ko ɗaya ko kaɗan ne ma dai ya riga ya shiga kasuwa, shi ne sai matsala. Amma dai gaskiya abin da ya shigo wanda baya da kyau ba wai yawa ke gare shi, saboda kawai ya riga ya shiga kasuwa. To shi kamfanin mun riga mun gano wani kamfanin, kuma shi ne muhimmin abu, an gano wane ne. Sannan kuma su ma'aikata NNPC ta ƙasa sun ce su za su duba harkan kasuwancin da suka yi, yarjejeniyar kasuwanci za su ɗauki mataki akan wani. Amma mu ƴan dokan gidan man fetur mu muke za mu ɗauki mataki kan wanda ya shigo da shi. Shi kuma matakin bai kamata in faɗi ba yanzu, saboda har yanzu muna ƙara bincike. Amma in Allah da wadakin za mu ɗauka kowa da sani, don za mu faɗi cewa ga matakin da muka ɗauka akan wannan kamfanin.